تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادواء وانا مسلاتي بيتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان انا قدن كاي اتشكين قرن كانوا وانا مجلسي انا كراتون التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح يومنا رانر يمتشن السبر قوم قوات الربيع الأول هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو ايه دتلاتين da biyar، wanda kuma yazo daidai da 11 ga watan 1 miladiya ta 2014. Kuma wannan shine darasin mu na 145. Idan ba manta ba bamu gushe ba muna cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da muka ce mas'ala guda ɗaya ta rige mana a cikin wannan hadisi kafin kuma mu je ga hadisin ta na gaba. Saboda haka za mu saurara karatun hadisan duka biyu da wanda yake shi muke ciki ba mu gama ba, da kuma sabon hadisin ta wanda za mu karanta insha Allahu, kuma mu yi bayani bakin gwargwado abin da ya kunsa. Bismillah man sani.
A'udhu billahi samiyil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi ila al-din. Amma ba'du, fa yaqul al-mu'allif rahimahullah ta'ala: babun fi kam tusalli al-mar'atu fi thiyab. An 'Aisha radiyallahu anha qalat: laqad kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-fajr فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. باب إذا صلى في ثوب له أعلام. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرا، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهل، واتوني بانبجانيه ابي جهل، فانها انهتني آلفا عن صلاتي.
نعم. كافي مجيء حديث اكوي تنبيهي كدان ذا مو انسا. wannan yana tambaya yake cewa assalamu alaikum, naga wani dan uwa yana sa zoban azurfa wajen yana maganin aljanu. Malam ya yi a gaskiyar wannan magana, wannan ba gaskiya ba ne. Sa zoban azurfa suna ce daga sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, yana sa zoban azurfa a hannunsa, amma babu batun cewa wajen ka sa zoban azurfa a hannunka shikenan za ka samu shamaki ko tsari daga aljanu. Wannan magana ce wacce take ba ta da tushe. Zoban azurfa kamar sauran abubuwa ne, baya iya amfanar da kai ko ya cutar da kai. Mai amfanarwa da cutarwa shine Allah, shine zai iya kare ka daga dukkan abin da zai cuce ka. Amma zoban azurfa dan ka sa shi, wannan ba za ka samu kariya ba. Kuma yarda da wannan aqidar ma zai iya zama matsala ga tauhidin mutum, yadda cewa zoban da zai sa a azurfa na hannun shi zai kare shi daga aljanu. Kaga wannan ya dauke yardarsa da sikarsa da imaninsa daga Allah, ya dora shi akan zobe wanda ba zai amfanar da kansa komai ba, ballanta na ya amfanar da shi. Saboda haka wannan ba daidai ba ne. Ya kamata wanda yake da irin wannan aqida ya yi kokari ya batta, ya tuba zuwa ga Allah. Sai tambaya ta biyu, shi kuma yana cewa: assalamu alaikum, ina so na san sahabbai da suka firo ito hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama banda Aisha. Sahabban da suka fi riwayar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake fada sune al-mukthiruna fi riwayat al-athar. na farko akwai Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, sai mai bi masa shine Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, sai Anas ibn Malik radiyallahu anhu, sai Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala, Abdullah ibn Abbas, sai Abu Sa'id al-Khudri, sai kuma Jabir, sai Aisha radiyallahu ta'ala anha. Waɗannan su ne al-mukthiruna fi riwayatil athar, kamar da Suyuti yake faɗa, al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairata wa yalihi ibn Umar, Abu Hurairata yalihi ibn Umar, cewa Anas wal Bahr kal Khudri wa Jabir wa zawjatin Nabi. Waɗannan su ne suka fi kowa riwayar, ko aka fi samun riwayar hadisin su daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko wannan su ya ruwaito hadisin da ya haura dubu. Sai kuma wanda da yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, inda aka ce a hadisin baya, farakiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa rakiba Abu Talha wa ana radifu Abi Talha, sai yake cewa to tsakanin Abu Talha da Anas wane ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya? Annabi sallallahu alaihi wasallam bai goya ɗaya daga cikin su ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau abun hawansa, Abu Talha shi ma ya hau nashi abun hawa, amma Abu Talha shi ne ya goya Anas a bayan abun hawansa. Wannan yana cewa yana da kyau a ƙara yi wa 'yan uwa bayani akan abin da ya shafi guluwi, wato zurfafawa akan salihan bayi. Wannan matsala ce wacce take duk wani wanda yake da sha'anin akida ya san guluwi shi ne asalin abin da ya jawo har aka bauta wa wani ba Allah ba, wato wuce iyaka wajen girmama wasu masu nagarta ko masu daraja a gurin Allah. Kamar da al-muallimi rahimahullah a cikin littafinsa at-tankil yake cewa, min awsa'i awdiyati al-batil al-ghuluw fi as-salihin, awsa'u awdiyati al-batil al-ghuluw fi as-salihin, wato rafin da yafi kowanne fadi, rafi na barna da yafi kowanne girma da fadi da zurfi shine wato zurfafawa da wuce iyaka dangane da mutanen kirki. Kun san mutanen Annabi Nuhu alaihi salam gumakan da suka bautawa, wadda wa yaghuthu wa ya'uq wa suwa'a wa nasra, waɗannan asalinsu dukkaninsu mutane ne na ƙwarai waɗanda suka rayu bainar jama'a, aka san su da hali na ƙwarai. Bayan rasuwarsu, wasu ko kuma shaidan ya zo ya raɗa ma wasu daga cikin mutane cewa ya kamata a yi mutum-mutumin mutanen nan a riƙa ajewa ana tunawa da su, kada 'ya'yanmu su taso su san su ba. To daga nan da aka yi mutum-mutuminsu aka ajiye, waɗannan waɗanda suka san cewa wannan mutum-mutumi ne da suka yi da wata manufa, suka zo suka kare suka mutu, da 'ya'ya da jikoki da suka taso sai suka ɗauki cewa iyayensu waɗannan suke bautawa, saboda haka suka ci gaba da bauta musu. Saboda haka guluwi dai shi ne asulu shirki fil alam, asalin shirka ko tushen shirka a duniya shi ne wuce gona da iri wajen bautar wani Allah, wuce gona da iri wajen girmama wani Allah, girmama salihai. Wai shin ya halatta a gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama sunayen Gausu da Gaisu? Bai halatta ka kira Annabi sallallahu alaihi wa sallama da wani suna wanda baya daga cikin sunayensa ba. Idan ka sifanta shi da sifar da take daidai da ɗabi'unsa, wannan yana da kyau, ka ce masa mai haƙuri, ka ce masa mai afuwa, ka ce masa mai gaskiya, wannan sifa ce ka bashi. Amma wannan da ainihin ya ambata a cikin wannan tambayar tashi, Gaus kalma ce wacce take ɗauke da wata ma'ana wacce bai dace a dingina ma wani ba Allah ba. Kuna Gaus ana nufin wanda ake neman agajinsa, ake neman taimakonsa lokacin da al'amura suka rincaɓe, suka yi tsamari. To wannan kuma Allah ta'ala shi kadai ake yi ma wannan, shi kansa manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya ce masa, qul inni lan yujirani min Allahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada, kace babu wani wanda zai iya bani mafaka daga azabar Allah lan yujirani min Allah ahad walan ajira min dunihi multahada kuma babu inda zan je in fake in babu Allah ba kuma a cikin addu'o'in sa yana cewa Allahumma la manja wa la malja minka illa ilayk ya ubangiji babu wata matsira babu wata mafaka daga gare ka sai zuwa gare ka saboda haka Allah ta'ala shi kadai ake fakewa a gurin sa babu wani wanda ake zuwa a fake a gurin sa wanda yake bada kariya daga azaba daga wata musiba sai Allah amma yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu as-su wa yaj'alukum khulafa al-ardi ilahum ma Allah saboda haka Allah ta'ala shi kadai yake wannan to kalmar gaus tana nufin wanda ake neman taimakon sa da agajin sa lokacin da al'amari ya rinsa ya rinchabe wanda kaga wannan daukan wannan suna a jingina ma wani ba Allah ba shirka ne shirka ne a babin rububiyya domin anan wata sifa ce ta rububiyya ta ubangiji mutum ya dauka ya ba mu wani ba Allah ba za mu koma ga hadisin mu حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تكي تشوى لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن عائشة تشينا سلاتر أسباهي ما تاموا من نيسا على التسلاتر لشي سنة لبتكم ما يفنسوا سنة سكوما su koma gida da jinsu ba tare da wani ya gane su ba wannan hadisi kamar yadda muka ce ya kunshi mas'aloli mas'ala ta karshe wacce ba mu magana akan ta ba wacce ita ta rige mana tace mas'ala ta uku mas'alar fitar mata mace ta fita kuma wanda ku sani al-aslu shine mace ta zauna a gida kamar yadda Allah ta'ala ce wa qarna fi buyutikunna wannan shine al-aslu fil mar'a al-aslu fil mar'a al-qararu fil bayt tazauna a gida domin raba aikin akai namiji aka ce da shi ya fita ya je ta fafutuka ya ta fadi tashi ya samu wa mace abinda za ta ci a gidanta da iyalanta da ƴaƴanta ita kuma ta kula da sha'anin gida ta kula da tarbiyyar yara ta kula da tattalin mijinta idan ya dawo gida ya samu sakina shi yasa ake kiranta sakal litaskunu ilayha ubangiji ta'ala ya kirawo su sakan gurin da zaka dawo bayan ka sha kujuba kujuba ta rayuwa ka dawo ka samu nutsuwa wannan shine al-aslu haka ubangiji ta'ala ya raba aikin su maza ya dora musu aikin ciyarwa da nemo abinci ubangiji ta'ala ya ba su shugabanci da fifiko saboda wannan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim babu yadda za ka iya ciyar da matar ka ko iyalinka ba tare da ka fita ka nemo ba saboda haka mace ita sai aka ce ta zauna a gida wannan baya hana ta fita idan bukatar fitar ta taso annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana matansa fita ba kuma bai da bai hana matansa habbai fita ba matansa habbai sukan fita idan bukatar fitar ta taso amma al-aslu shine ta zauna a gida sai idan akwai bukatar to mace za ta iya fita ta je masallaci wannan hadisi ya nuna mata suna fita suna zuwa masallatai musamman hadisin ya nuna cewa sukan je har sallar dare ma kun ga sallar asuba sallah ce da ake fita da daddare kuma a hadisin babu abin da yake nuna cewa tsofaffi ne dan wani yana iya cewa ta yi sun fita sun tafi masallaci cikin dare saboda tsofaffi ne ba wanda ya damu da su to hadisin babu abin da yake nuna cewa tsofaffi ne ko ba tsofaffi bane saboda haka dole kamar hadisin a yadda yake nisa'un minal mu'minat mata mu'minai wasu daga cikin magabata suna ganin kamar suna ganin makaruhi ne a bar mace wacce ke yarinya budurwa ta fita da daddare suna ganin kamar makaruhi ne saboda abinda suke tsoro zai iya faruwa idan ta fita da daddare daga cikin waɗanda aka ruwaito wannan ra'ayi daga gare su akwai Abdullahi dan Umar akwai kuma wasu jama'a daga magabata amma Sana'ani As-Sana'ani a cikin littafin sa Al-Udda hashiya ce ta al-umdat al-ahkam yake cewa wa yahsunu hamluhu ala khashiyati al-fitnati alayhinna aw bihinna wato wacce magana da aka ruwaito daga magabata na cewa daga wasu daga cikin magabata na cewa kada mace yarinya budurwa a bata ta fitar masallaci da daddare ce to ya kamata a dauki wannan a dora shi a mahallin idan ana jin tsoron wata fitina alajin wata tsoron fitina alaihinna aw bihinna alfitnati alaihinna, ana jin tsoron kada wani ya auka musu ko bihinna ko wani ya fitinu da su, wato ko su a fitine su ko kuma su fitinu wasu. Yace fa innaha mafsadatun tarbu ala maslahati hudurin jama'a, saboda wannan mafsada ce barna ce wacce ta fi maslahar da take cikin halartar sallar jami'i. Sallar jami'i a gare ta mustahabbi ne, ba wajibi bane. Ta yi sallah a gidanta ma ya fi lada. To idan har akwai mafsada, akwai wani abu mai barna da zai iya faruwa saboda ita ko a kanta, to kaga kaucewa barna din ya fi sama da ainihin maslahar da ake ganin za ta samu. ودفعوا المفاسد أهم من جلب المصالح. هذا إنت شيء قاعدة تماماً بهار كلهم أيد ذا كوتشي وما برنا يافي أكن أجاو وأنا أبين إيك مصلحاني. ابن حجر الأسقلاني شيء فتح الباري ينأشي وها ويؤخذ جوازه بالنهار من باب أولى. إلى نهار ياها لا تمشي تفتر دل تجي مصلاتي كذا كذا بالنهار من باب أولى. Ta fita da rana, ido na ganin ido ya fi ma zama halal sama da fitar ta, tunda har za a yadda ta fita da daddare to je sallar asuba, kaga ashe kenan tana iya fita da rana. Yace li anna al-layla mazinnatur riba, saboda an fi zargi ya fi zuwa da daddare akthara min an-nahar, sama da yadda ake samun zargi da rana. Sai yace wa mahallu zalika idza lam yukhsha alayhinna aw bihinna fitna, amma halarcin wannan dole ne a sa masa da baibayi, a sa masa ka'ida, shine idan babu wata fitinar da za su haifar ko kuma fitinar za ta faru gare su, wato fitinar da za a fitine su ko kuma su fitinu wasu, in babu wannan, inda wannan to kada a bar su. A sana'ani lokacin da ya kawo maganar Ibn Hajar yana cewa hadisin yayi magana da daddare, yake cewa kenan ma su fita da rana ai shi yafi yafi aula, in dai har ya halatta da daddare to min babu aula su fita da rana. To sai sana'ani yake cewa wal fitnatu bin nahari akthar, fitinar ta fi yawa, za ta fi yawa da rana sama da daddare. Li zuhuri mahasinihinna, saboda kansu ya fi bayyana da rana. Walizalika kana nisa'uhu صلى الله عليه وسلم لا يخرجن لقضاء حاجتهن الا ليلا, saboda haka ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da shi ba sa fita zuwa ga biyan bukatun su, kun san da farko larabawa ba sa yin bandakuna a cikin gida, wanda ba da cikin dabi'ar larabawa ta farko, daga baya ne suka rika yin bandakuna a gida, sai dai a rika fita wajen gari. To mata ba sa fita biyan bukatun sai da daddare, ce to haka matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke kamar yadda zaka iya ganin haka a cikin kisar Aisha kisatul ifki, lokacin da ta fita biyan bukatar ta tare da Ummu Mislah. Sai yace yawa, sai yake ganin cewa to wannan ya nuna da daddaren ya fi nutsuwa sama da rana, wannan duk yana komawa ga irin lokacin da ake magana. Shi abin da ana magana ne a wani zamani da ba wannan zamanin ba, ba wannan lokacin ba, wanda namiji shi karan kansa cikin firgici yake da tsoro ballantana ya mace, shi kansa namiji a tsorace yake ballantana mace. Abin da yake rajihi a cikin wannan matsala shine halaccin mace ta fita ta je masallaci da daddare ne ko da rana, amma tare da mura'atin wannan ka'ida din, mura'atin ka'idar cewa babu wata fitina da za ta faru gare su. Fitina iri biyu suka faɗa malamai, suna faɗar alfitnatu alaihinna da alfitnatu bihinna. Alfitnatu alaihinna ya zama za a fitine su, alfitnatu bihinna wani zai fitinu da su. To a cikin waɗannan nau'ukan fitina guda biyu, ta farko ita ce za a yi mura'ati kawai, ita ce za a yi la'akari da ita, alfitnatu alaihinna, amma ba alfitnatu bihinna ba. Tunda alfitnatu bihinna wannan wani abu ne tun lokacin da Allah ta'ala ya dan adam ya sanya masa gariza ta sha'awa, saboda haka wani abu ne da ba shi da wani lokaci da babu shi. Kaga in ka ce wannan gariza ta sha'awa za ta hana a ce mata kar su fita masallaci, to gaba ɗaya sai dai ka kulle su har abada, tunda ita gariza ba za ta rabu da dan adam ba. Kuma wannan a lokacin annabi ba an samu wannan sawa'un da rana ko da daddare, saboda haka wannan bai kamata ya zama ita ce ka'ida za a lura da ita ba. Ka'ida za a lura da ita shine babu wani wanda zai musu ta'addanci, da wani zai musu fadi ko a sace su ko a bige su ko wani abu irin wannan amma ba babu wani wanda za su wucewa ya gane sha'awa ba wannan kai zaba ita ce kaida in ita ce kaida to gaba daya a kowane zamani a kowane lokaci ma sai a hana mata fita wanda kuma kaga ba wanda ya taba fadar haka dai har a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yafi kowane lokaci safa'i da zakai yafi kowane lokaci tsafta duk kullun tarihi dan adam kaka ba taba samun wani lokaci da yafi tsafta kamar lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma an dan samu irin waɗannan abubuwa da suka faru nan da can ɗaiɗaiɗe ku to in har a wannan lokacin za a iya samun irin wannan kaga babu wani zamani kuma da za a zo babu shi in aka ce wannan shi za a yi la'akari da shi kaga gaba ɗaya sai dai a rufe kofar ruf kuma wanda hakan ba za a yi itibarinsa ba saboda haka sai dai ka yi itibarin abinda al-fitnatu alaihinna la bihinna na wannan ita ce matsala ta ƙarshe a wannan hadisi sai hadisin mu na gaba shi ne hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha shi ma take cewa annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama salla fi qabilin Abaisi da mace yayin filkatta. Allah ta'ala anha da take cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam salla fi khamisatin laha a'lam fa nazara ila a'lamha nazratan falamma sarafa qala izhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahm wa atuni bi abjaniyati abi jahm fa innaha alhatni anifan an salati Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla da wata riga laha a'lamun wacce take da zane a jikinta zanannuka fa nazara ila a'lamha nazratan sai ya dan kalli wannan zanannun da zanannuka da suke jikinta falamman sarafa yayin da ya gama sallah kala sai yace izhabu bi qamisati hadhihi ila abi jahm ku tafi da wannan rigar tawa zuwa ga abi jahm wa atuni bi anbijaniyati abi jahm ku zo min da rigar anbijaniya ta abi jahm fa innaha alhatni alifan an salati domin waccan riga ta kusa ta dauke min hankali a sallata wannan hadisi yana cikin sahihaini bukhari da muslim sun rawaito shi hadisi ne muttafaqun alai imam bukhari ya fitar da shi a karkashin babu idza salla fi thawbin lahu a'lamun wa nazara ila alaniha babin da yake magana idan mutum yayi sallah da riga wacce take da zane take dauke da wani zane kuma ya tsaya ya kalli wannan zanen me yake nan a sallarsa yayi abin da ya lalata masa sallah ko ya rage masa ladan sallah hakan ya kamata ko bai kamata ba to shine ya kawo wannan hadisin a karkashin wannan tunda yana mana magana akan khushu'i da nutsuwa a cikin sallah da kokarin kaucewa dukkan abin da zai kore kamalar khushu'i ko ya kore shi gaba daya Aisha take cewa salla rasul annabi sallallahu alaihi wasallam salla fi khamisatin laha a'lam annabi yayi salla da wata riga wacce take da zane a'lam shine abin nan nuqush zane da take da shi a jikinta khamisa abin riga ce ko wuce gwada ne mayafi ne wanda yake marar kauri na sakakken sufi wato abinan gashin dabbobi shine suke kira khamisa wasu malamai suna cewa ba a kiranta khamisa sai idan ta kasance baka ce in bata zama baka ba to ba a kiranta da sunan Khamisa, wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayoyin wasu malamai. Ana kiranta Khamisa ne saboda ba ta da kauri, ba ta da kauri, kuma in an nake ta za a ga ta abin nan ta zama ik kankanwa, ba kamar gwada take wanda yake da kauri ba. Ibn Abdul Barr a cikin At-Tamhid yayi maganar lafazin Khamisa din, ce Khamisa riga ce wacce take ko abin da mayafi ne wanda yake marar kauri, kuma ana rina shi ko ai masa rini baki ko ai masa rini ja ko ai masa rini abin nan rawaya, duk ana yi masa irin wannan kaloli, ba wai lalle sai ya zama baki ba. Kuma Khamisa a wancan lokaci abin nan mayafi ne wanda ba kowa yake sa shi ba, sai manyan mutane, mayafi ne na manyan mutane. Ambijaniya kuma wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ce a je a dawo a kawo masa, shi ko mayafi ne wanda yana da kauri, sabaninsa da Khamisa yana da kauri. Ita Khamisa tana da zane a jikinta, ba a yi Khamisa sai da zane, amma ita Ambijaniya ba ta zama akwai abin da zane a jikinta. Kalmar Ambijaniya an ce nisba ce zuwa ga wani gari a Yaman, Ambijan, wasu suka ce a nisba ce zuwa ga waɗanda suka fara ƙirƙiro ita irin wannan rigar, wasu ce nisba ce zuwa ga Minbaj gari ne a cikin Siriya, amma wannan maganar kuskure ce, ba nisba ce zuwa ga Minbaj ba, nisba ce zuwa ga wata riga da ake kawowa da ga Yaman. Galibi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam rigunan da suke sawa galibin su ba duka ba, yawancin su an fi kawo su daga Yaman ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ga wannan mayafi yana jikin sa, fa nazara ila a'lamiha, sai ya kalli wato zanen da yake jikin wannan mayafi ko wannan rigar da take jikin sa. Daga wannan lokacin da ya gama sallah sai ya cire, wanda ya nuna me? Ya nuna karhancin mutum ya shagalta da kallon wani abu a cikin sallah, ko da abun ba haramun bane, ko da abun asali ba haramun bane, sa riga dan tana da zane a jikinta ba haramun bane, amma kasancewar wannan abun zai dauki hankalinsa, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya cire ta bayan ya abin nan. Sai ya aika wa Abu Jahl, za mu bayanin wai Abu Jahl, sai ya aika wa Abu Jahl ya ce ga asali da Abu Jahl shi ya bashi rigar kyauta, sai ya aika masa ya ce aka masa ya canza masa ita da Ambijaniya wacce ita mayafi ne mai kauri, ya canza masa wannan da ya bashi mai zanen a jiki da wanda zake mai kauri ne babu zane a jiki. Wanda ya nuna tunda ya bayar masa ya nuna kenan ba haramun bane sata, tunda haramun ne sata kuma zai koma mai masa ba, in ya bayar masa kaga shi ma ai zai iya amfani da ita. To shi ne wasu malamai suka ce bai hana Abu Jahl sawa ba saboda wasu dalilai guda biyu. Na farko dai ko ya kasance shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam an farlanta masa khushu'i a cikin sallah sama da yadda aka farlanta wa shi Abu Jahl, saboda haka shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam irin wannan kallon da zai yi wa zanen ya dan dauki hankalinsa kadan, ba yadda ya same shi a cikin sallarsa ba, sabanin Abu Jahl shi babu komai dan hakan ta faru gare shi, shi yasa sai ya bayyana masa wanda akwai yiwuwar shi yasa ya salla da ita. Wasu suka ce ko kuma a'a ya kasance Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yana so ne ya zo da sallah bisa kamala ta ƙarshe, yana son ya yi sallarsa bisa kamala ta ƙarshe, don haka dukkan wani abin da zai jawo masa nakasa a cikin sallarsa zai rage masa, zai tauye masa ladan sallarsa, yana ƙoƙarin ya kauce masa, ko da kuwa yin hakan ba wajibi ba ne, to shi a gurinsa yana son ya yi haka saɓanin waninsa. Ibn Qutayba yana cewa ya bayar masa dan shi ya kyamaci abin baya so, to shi ne wasu malamai suka ce wannan magana ba za ta zama karɓaɓɓiya ta cewa ya bayar masa saboda shi ya yaƙi abin ba, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai aika ma wani abin da shi baya so ga kansa ba, domin yana cewa Aisha la tatasaddiqi bima la ta'kuli, kake bada sadakar da ba zaki ci ba, kake bada abinda zaki bada sadaka. Wala tatayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastu bi akhidhihi illa an tughmidu fi, kada ku bada abinda ku ba za ku karba ba sai kun rinsa ido, in an ba ku ba za ku karba ba, to kar ku ce shi za ku dauka ku bayar. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa kokarin ture dukkan wani irin waswasi da zai zo masa a sallah ko a wajen sallah. Yayin da ya kasance ya sanar da Abu Jahal cewa ga abin da shi ya same shi, ya kalli wannan riga ta shi ya shagalta ko ya kusa ya shagalta a cikin sallarsa, to kamar ya gaya wa Abu Jahal ne cewa kai ma in kana so ka kauce wa wannan karkasa ta a lokacin da za ka yi sallah. Domin in har Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya samun wani abin da zai kawar masa da kushu'i ko ya yake ta hanyar wannan riga, kaga min babu aula Abu Jahal, tunda Abu Jahal ba zai fi Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa cikin sallah ba. Inda har Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya samun wani abin da zai yi tasiri a kushu'insa ta hanyar wannan riga, to babu shakka Abu Jahal zai samu fiye da haka. Kuma tana yiwuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abin da ya faru, ya ce ga rigar nan ga kuma abin da ya faru, ka kawo wata ka canza mun wata dan kai ya ji ba dadi, saboda ba zai yiwu mutum ya dauki kyauta ya baka yana ganin ya kyautata maka ya faranta maka ya ga gobe ka da masa da kyautarsa shiru kuma babu bayani, saboda haka ba za mu taba kaddara cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar da kyautar ba ya ce a canza masa ba tare da bayani ba, dole za mu kaddara cewa akwai bayanin da zai yi wa Abu Jahal na cewa ga abin da ya faru shi yasa ya mayar masa da ita. Sannan sai ce izhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahal wa atuni bi abijaniyati Abi Jahal, ku kai wannan rigattawa zuwa ga Abu Jahal, ku zo min da abijaniyarsa. Abu Jahal akan yi mata alkunya da Abu Juhayb, ko kace Abu Jahal bil takbir ko Abu Juhayb bil tasgir, shine Abu Juhayb ibn Huzaifa ibn Ghanim ibn Amir al-Qurashi al-Adawi, daga cikin kabilar Bani Adi, kabilar Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, daya ne daga cikin gidajen kabilar Qurayshawa, da haka ba Qurayshi ne. Imam al-Bukhari da wasu malamai suna cewa sunan shi Amir, Sa'ad da Zubair ibn Bakkar da wasu daga cikin malamai kuma suna cewa sunan shi Ubayd, wato akwai sabani a cikin lamarin sunan sa Amir ko Ubayd. Akwai mutanen da alkunyar su takan rinjaye sunan su, saboda haka sai ya zamana ba a rike sunan su ba, an fi rike alkunyar su, to maka tashi sai ambace su da alkunyar su. Sahabi ne, yana daga cikin waɗanda suka musulunta bayan fatu makka ya musulunta, kuma yana daga cikin mutanen da suka yi tsawon rai, tun a jahiliya da suke jahiliya, kuma yana cikin musulunci, yana daga cikin dattawan Qurayshawa, kuma yana daga cikin waɗanda suka san nasaba ta Qurayshawa, wato dangantaka da gida-gida na Qurayshawa. Lokacin da Qurayshawa suka gina Ka'aba kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi aka yi, sannan lokacin da Abdullahi ibn Zubair ya sake gina ta da Abu Jahal, aka sake yin wannan. In kuna tuna hadisin Fatima binti Qais, wacce ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama tana neman shawararsa game da zawarawa guda biyu da suka fito suna santa, da su tana zawarci Muawiya da Abu Jahal, yake cewa amma Muawiya ta fasu'ulu kulla ma lahu wa amma Abu Jahal fala yadhu al'asa an atiqihi, to shine wannan Abu Jahal. Sai Abu Jahal, Muawiya dai bai da komai, saboda ka in kin aure shi kisan wa kika aura, kin aure wanda ba zai iya tabuka komai ba wajen rike ki da abinci da sauransu. Shi kuma Abu Jahal fala yadhu al'asa an atiqihi, wata riwaya ta Muslim fadarrabun lin nisa, mai yawan jibgar mata ne. sai yace da ita ta auri Usama tace Usama Usama qalat biyadiha hakaza Usama Usama to karshe ta aure shi akan bata so kuma sai ta ga alkhairi mai yawa kamar yadda take faɗa to ne shine Abu Jam Abu Jam wasu da cewa ya rasu a lokacin khilafancin Muawiya to amma Ibn Bakkar Zubair Ibn Bakkar ya faɗi cewa ya rawaito cewa daga abin nan ya rawaito daga Mus'ab al-Zubairi cewa Abu Jaham ya halarci lokacin da Abdullahi Ibn Zubair ya sake gina Ka'aba kaga ashe ya wuce wannan lokaci wannan yana nuna cewa ya riski farko-farkon khilafar Abdullahi Ibn Zubair kuma akwai ruwayoyi da suke nuna cewa ma har ya taɓa zuwa ga Yazid Ibn Muawiya to wannan yana nuna maka cewa ya yi wato tsawon rai sosai umarnin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayar na cewa a tafi da rigarsa mai zanen nan a zo masa da ambijaniyati Abi Jahl yana nuna cewa ana iya yin musanyi to kana da abu kuyi musanye da wani ya karɓi nashi ya baka naka ya baka nashi wanda ya nuna halaccin haka musamman ma idan kasancewa wanda zaka nemi wannan a wajensa wanda zai yi maka ne ba tare da ya ji wani abu ba idan kasancewa in ka nemi musanyi mutuncinka zai zube to kada ka yi asali kamar yadda muka ce ita wannan riga Abu Jahl shi ya aika wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kyautarta to wannan ya nuna kenan mutum yana iya bada kyauta ya halatta mutum ya bada kyauta idan wanda ya bawa kyauta din ya daga yace zai sayar ya halatta ya saya wannan a kyauta ya halatta amma a zakka bai halatta ba bai halatta mutum yayi zakka ba kuma ya koma ya bada kuɗi a bashi abin nan sai zama kamar dabara ce ta yaga bai rabu da abin ba amma in kyauta ce kana iya ba mutum kyauta sannan kuma in ya sha'awar sayarwa ka saya abunsa ko ya ba mu wani ka saya a gurin wani Umar annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da Umar ya ba da wasu abin nan raƙumansa a wasu dawakansa ya ba da su sadaka fi sabilillah sai aka zo kuma ana za a sayar da su zai zo zai sai annabi sai a kai ba za a sayar maka ba domin kai ka bayar yaro abinda ya shafi sadaka in ka bayar ka koma kuma ka saya domin wannan zai iya zama matsala ga ladanka sabanin kyauta yace fa innaha alhatni fi salati domin wannan riga ta shagaltar da ni haka yazo a cikin wannan ruwaya fa innaha alhatni ta shagaltar da ni amma a cikin muwatta da musnad na Imam Ahmad cewa fakada yaftinani iris ta fitine ni wato iris ta shagaltar da ni game da abin da ya shafi sallata kaga wannan yana nuna cewa fitinar bata faru ba sabanin lafazin da yake nan ya nuna abin ya faru amma a wannan ruwayar ta musnad Imam Ahmad da muwatta cewa iris fakada yaftinani domin da abin da aka ce ya kada to ana nufin yana daga cikin af'alul muqaraba abinda an kusa a yi amma ba a yi ba ke kadul barqu yakhtafu absaruh iris abinnan tsawar ta cire idanunsu shi yasa wani malami yake cewa la yakhtafu al barqu basara ahad saboda Allah cewa ya kadu albarqu yakhtafu absarahum wato tsawa ba za ta tafi da idan wani ba tunda Allah cewa ya kadu ya yi amfani da kada shi yasa malamai suka yi tawilin wannan ruwaya da take nan fa innaha alhatni an salati ay qarabat an tulhiyani ta kusa sauraƙin ta shagaltar da ni ba wai ta shagaltar da shi din ba kamar yadda waɗancan wacce ruwaya take fassarawa akwai fiqhu a cikin wannan hadisi daga cikin fiqhu da yake cikin wannan hadisi akwai kabulul hadaya, wato karbar kyaututtuka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karbar kyauta wa yaquluha, in abinci ne yana karba yake, in abinci bane tagwa yana karba. Ya nuna kenan ana iya ba mutum kyauta kuma ya karba, wannan baya daga cikin abin da zai rage masa matsayinsa. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi masa haka. Kuma kyauta mustahabbi ne, ka dau kyauta ka ba mu wani, matukar dai ba da sunan rashawa aka yi ta ba, ba da sunan cin hanci ba. Cin hanci shine lokacin da kake neman haƙƙin da ba naka ba, ko kake neman ka raba wani da haƙƙin da yake nashi. Wannan in ka dauki wani abu ka bayar dan ka samu wannan, to shine ake cewa ka ba da rashawa. Amma in ba ga haka bane, to wannan ya halatta mutum ya ba da kyauta, ko mustahabbi ne yin hakan ma. Kuma hadisin ya nuna cewa wanda ya ba da kyauta, idan aka dawo masa da kyautar da ya bayar, ba da sharaɗin shi ya nemi a dawo masa da kayansa ba, to yana ya halatta ya karɓa, babu komai. Kaga anan ya ba da kyauta kuma ya mayar masa kuma ya karɓa. Da a ce bai halatta wanda ya baka kyauta ka mayar masa ya karɓa ba, to Annabi ba zai mayar masa da kyautar ba. To karɓa, mayar masa da ita ya karɓa, wannan ya nuna halaccin yin haka. Sai dai kamar yadda muka ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam zai mayar da wannan kyautar tare da bayani abinda ya hana shi ya karɓa, domin ya kwantar masa da hankali, ya nutsar masa da zuciya. Kuma wanda yana nuna cewa duk abinda zai shagaltar da mutum, zai shiga zuciyar mutum, ya shagaltar da shi a sallarsa, matukar bai hana shi aikata abinda yake farallan sallar da rukunan sallah ba, wannan ba zai bata masa sallah ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya gama sallarsa, sannan ya ce a ɗauki wannan rigar a mayar da ita. Da a ce ya shagalta game da abin da yake rukuni ko farilla a cikin sallar, to a lokacin ne sallar take bacewa. Amma kasancewar wani abu ya ɗau hankalinsa ko ya yake a cikin sallar, to zai rage masa kushu'i ne, amma ba zai ɓata masa sallar duka ba. Don san kushu'i a cikin sallah, tamamin kushu'i a cikin sallah wani mustahabbi ne, inda a ce kushu'i 100% ake buƙatar mutum ya sallah, to wanda zai sallah ta zama karɓaɓɓiya ba su da yawa. Kuma wannan hadisi yana nuna yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya himmatu da sha'anin sallarsa. Don haka duk abin da zai gyara masa sallah shi yake ƙoƙarin yi, kuma duk abin da ya ga zai taɓa lafiyar sallarsa, to zai ƙoƙarin kauce masa. Shi yasa wannan riga da aka bashi, yana ganin abin da ta haifar masa a sallar, sai ya nemi ya rabu da ita gaba daya, ba ma ya aje ta ba, ya ce bari in sa ta ko in zan tafi wani guri inda ba buƙatar sallar ba, a'a, tunda har za ta zama masa matsala cikin sha'anin ibadarsa, to gare ya rabu da ita duka gaba daya. Kuma Ibn yake cewa a cikin wannan hadisi, fihi izanun bi anna lis-suwari wal ashiya'i adh-dhahirati ta'thiran fil qulubi adh-dhahirati wan nufus adh-dhakiyya, cewa su abubuwan da ake gani na zahiri sukan yi tasiri a zukata. Abinda za ka ganshi a zahiri, sakon da idan ka zai dauka yakan ratsa ya jihar zuciya. Idan har irin mutum mai matsayi irin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama zai yi kokarin kauce ma wannan zani, din duba da cewa zai iya tasiri ga abin da yake zuciyarsa, ina ga wanda bai kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, kaga babu shakka zai iya tasiri a cikin sa. Shi yasa ake kokarin kaucewa dukkan abin da aka san a ido zai iya cutar da abin da yake cikin zuciya. Kada ka ce ai imani yana can zuciya, ba matsala, wannan wani abu ne na zahiri, amma albatinu babu matsala. To zahiri, daga zahiri ne ake samun matsala a batini. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci masallata su daidaita sahu, kila su sahu na suhufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum, ku daidaita sahunku ko Allah ya sa saba abin tsakanin zukatanku. Kaga daidaita sahu wani abu ne na zahiri, amma rashin daidaita sahu din zai yi tasiri ga zuciya har a samu sabani. Kaga shi abin da yake zahiri yana iya tasiri bisa da abin da yake zuciya. Shi yasa ake so a gyara zahiri, ce ai karka tsaya kana kallon abin ba a jike yake ba, kamar yadda za ka ce ai imani a zuciya yake, ai abin a zuciya yake. Ce ai mace ce an ce ta yi shiga mai kyau, ce abin a zuciya yake. To kaga ita ba ta san cewa wannan shigar tana tasiri ga zuciyar ba. Kuma wannan hadisi ya nuna karhancin mutum ya shagalta da kallon dukkan wani abin da zai kawo masa tasgaro a cikin sallarsa, zai kawo masa karancin khushu'i a cikin sallarsa, ko ma menene. Kada ka takaita abin ga rigar da ya saka, ko ma menene. Idan za ka yi sallah ya zama zai dauki hankalinka, to kwari ka kauce masa. Saurakar ka zo ka kama sallah ka sa talabijin a gabanka, ka san kai ma waye da za a yi sallar nan ta tafi yadda ake bukata. Kusan da wata wani hoto ya gitta, to zai dau hankalinka, ko da ko ba sauki surar za ta rika wucewa, za ta dau hankalinka. Kada ka zo ka yi sallah guri duk hotuna ne, saboda za ka rika waswasi kana sake-sake dangane da wannan hoton. Ko ka zo ka yi sallah ka bari jarida a gabanka, kana sallah kana kallon jarida, kana karanta wasu sadarrukan ba da suke cikinta, kana karanta siyasar kasar ku. To kaga duk irin waɗannan sai ka kwarin ka kauce masa. Shi yasa ba a san kawata masallaci da ado sama da kima, saboda wani aka in ya zo sallah sai ya tafi da khushu'insa gaba daya. Yasa za ka ga mutanen mu kauya in suka je kasar Saudiya kusan dai kawai ana sallah ne, amma hankalinsu yana wani guri. Ya shiga wannan masallaci haka ya ga wasu fitilu kamar gwalagwalai, duk inda ya juya haske ne. To shi yasa za ka ga babu wanda ya kai dan Afirka waiwaye, babu wanda ya kai dan Afirka waiwaye, saboda shi a kasarsu ba irin wannan abubuwa. To da a ce abin yana nan yadda yake, to zai yi sauki. Ba haka ake kawar da dukkan abin da zai zama ya yi tasiri. Za mu zo hadisin gaba na Aisha, yana ƙara tabbatar da wannan. Wannan hadisi yana nuna kuma mutum ya yi sallah da rigar da take mai kyau, kyakkyawar riga, ba makaruhi ba ne, sai dai idan za ta ɗauke masa hankali. Wato tana ɗauke da wasu abubuwa a jikinta, ko wani zane a jikinta, ko wasu ƙarafuna wanda za su rika ɗaukan hankalinsa, ko kuma za su haifar masa da girman kai, ya ji shi in ya zo ya shigo cikin sahu ba ya shi, ko ya rika ɗan kakkaucewa yana ga kamar mutane za su ma ɓata masa karin guga ko wani abu irin wannan. To kaga a nan rigar ta haifar masa da wani abin da yake haramun ne, shi ne girman kai. Amma in ba haka ba, to dan mutum ya yi sallah da riga mai tsada ba wani abu, ba laifi ya yi ba. Tamimud dari an ce yana da hulla, yana da riga ta ado, ishtaraha bi alfi dirham. Alfi dirham kuɗi ne mai yawa, ya saye ta da dirhami 1000 da ita yake kiyamun layi. Kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sanya, yakan sa hulal riguna da ake kawo mata na Yaman, da riguna ne masu tsada, kamar ka ce riguna ne yan waje masu kyau, haka ake kawo mata. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da hulla hamra mai roɗin ja, wacce da ita yake fita yanzu lokaci ya fita yaje juma'a. Kuma ba a ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ƙauracewa sallah a cikin irin wannan ba. Abinda ya jawo ya ƙi khamisa ba saboda tsadarta ba, kun ce khamisa riga ce ta manyan mutane, mayafi ne da manyan mutane suke sawa. Annabi bai ƙi wannan ba saboda kasancewarsa mayafi na manyan mutane, ya ƙi wannan saboda ya ɗauki hankalinsa a cikin sallah. Allah ta'ala cewa ya yi wuzu zinatakum inda kulli masjid, ku yi ado yayin da ku tashi sallah. Kulli masjid ay kulli salah, musan da za ku yi sallah to ya zama da cikin ado za ku yi ta. Ku yi hadisi a cikin Tahawi, hadisin Tahawi a cikin sharh ma'anil asar, hadisi ne bi sanadin sahih an ibn Umar radiyallahu anhu, yace manzo sallallahu alaihi wa sallam yace idza salla ahadukum falyalbas thawbayhi فإن الله أحق من يزين له إذا صلى أحدكم إذا دينك زي صلى فليلبس ثوبيه تو يسني تفاف سبيو فإن الله أحق من يزين له الله شي ne ficancantar ayo ado saboda haka wuzu zinata ko inda mai kulli masjid idan zakai sallah ba ka zo cikin kaya wala cikin datti ba. Babu shakka mutanen mu suna kwatanta irin wannan. Za ga cewa mutum ko makaniki ne ko magini ne, baya yadda ya yi sallah da kayansa wanda yake aiki da shi. Galibi za ga cewa in lokacin sallah ya yi zai cire kayan da yake duk da cewa abinda yake jikin kayan ba wanda ya saba ce ne kasar da ya kwaba ko siminti ko bakin mai wanda ba na jasa ba ce to amma duk da haka zai so ya cire wannan ya sanya kayan sa masu kyau da ya fito da su daga gida wanda da su zai je daurin aure to sai ya sanya sai ya sallah to wannan dabi'a tana da kyau kwarai da gaske sabanin wasu gurare za ka ga ba haka bane haka je wasu gurare za ka ga cewa ma'aikaci ko labora yana sallah da kayan sa na laboranci ka ga su duku-duku ya shigo sahu a irin wannan ma yana cutar da mutane don wasu kayan nasa sun yi dattin da in ya shiga sahu to zai bata kayan wasu musamman ma idan mutum yana sanye da kaya farare wani kuma ya zo da kaya dubbakin mai a jiki to kaga ya cutar da masallata wanda kuma wannan abu a shari'a ana son a guje ma abinda zai cutar da masallata saboda shiga mai kyau a lokacin da ake sallah abu ne mai kyau akwai ruwaya a cikin marasil na Abi Dawud hadisin Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati mimma tu'jibuhu as-siyab an-naqiyya war-rih at-tayyiba hadisi ne mursal sahih mursal ila Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi sallah daga cikin abin da yake bashi sha'awa shine as-siyab an-naqiyya kaya masu kyau tufafi masu tsafta sannan warihu tayyiba da kanshi wato kanshi wanda yake mai dadi kuma magabata ba su gushe ba suna sanya kaya masu kyau kuma ba sa daukan wannan girman kai ne dan mutun ya sa kaya masu tsada ba a cewa mutun ne mai girman kai a hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yayi magana cewa la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibr wanda duk a zuciyar shi akwai kwatankwacin kwayar zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba sai wani mutum ya tashi ce ya rasulullah inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan wa na'luhu hasan azalika min alkibr man zalla sallallahu alaihi wa sallam ce la laysa zalika min alkibr inna allaha jamilun yuhibbu aljamal yace ya rasulullah dayan mu yana so ya ga ya sanya kaya masu kyau ya sanya takalma masu kyau wannan ma girman kai ne annabi ce a'a ba girman kai bane inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau al-kibru bataru al-haqq wa ghamtu an-nas girman kai shine take gaskiya ga ma gaskiya ka sa kafa ka ture ka shure ta ikarbatta wa ghamtu an-nas da wulakanta mutane wannan shine girman kai saboda ko da baka sa kaya masu kyau ba in kana da wadannan dabi'u to kai mai girman kai ne ba wai kayan da zaka sa sune girman kan ba dabi'un da zaka nuna sune za su zama kaza mai girman kai ba su da alaka da kaya haka inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah yana da kyau kuma yana son shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake da kaya masu kyau masu tsada wanda in zai yi baki yakan sa duk sanda zai yi baki daga wani gari za su zo wajen sa to yakan fito da wannan kaya masu kyau جرير ابن حازم يكي تشوا رأيت آل الحسن الحسن هو الحسن البصري رأيت آل الحسن طيلسانا كرديا حسنا وخميسة أسبحانية جيدة ماذا الحسن البصري سيدا وتا الكبا إر كرداوة وتا الكبا تئر بنكن كرداوة حسنا ميكو wa khamisatan asbahaniya da kuma wata wani mayafi dan asbahan a cikin kasar Iran take yanzu ce jayyida ita ma mai kyau al-hasan al-basri ma'ruf bi zuhdihi an sani mutum ne zahidi ana sifanta shi za a ce maka mutum ne mai zuhudi to ashe kaga zuhudi ba shine mutum ya kisa kaya masu kyau ba ya zauna cikin kaya dukun wannan ba shine zuhudu ba dan shi cikin jama'a amma daga jaja haka ba bakin gani to duk da yadda Hassan al-Basri ya shahara da wannan ya kasance yana sa kaya irin wannan yake cewa ra'aytu 'ala al-Hasan taylasanan kurdiyan hasanan wa khamisatan asbahaniyatan jayyida zata a'lamin khudrin wa humur azratuha min ibrisa وأن يرتدي ببرد له يمان أسود مسلب وبرد عدني وقباء من برد حبرة وإمامة سوداء. To yana fadar irin kayayyaki masu kyau na alfarma da yake sawa, ya sanya khamisa, ta ce wannan shine mayafi wanda yake an dinkin asbahan ne mai kyau, yana da zane koraye da jajaye a cikinsa, kuma maballan da suke jikinsa min ibrisam. Ibrisam shine khalisul harir, harir wanda yake tataccen harir, tsantsan harir da shi akai botar din jikinsa, jikin abin nan. Wa an yartadiya bi burdin lahu yamanin, kuma yakan sanya wani gwadansa mayafinsa wanda shi kuma dan Yaman ne baki, wanda yana da zane haka a jikinsa mai wanda ya rarratsa juna. Sannan yakan sanya wani abin nan mayafinsa shi kuma dan adan a cikin Yaman ne. Sannan yakan sanya wani wandansa wanda shi ma daga Yaman yake, yakan sanya kuma wata abin nan a rawaninsa baki, wato wanda ya nuna kina yana shiga mai kyau. Wanda ya nuna shiga mai kyau abu ne wanda ake bukata ga masallaci da wanda ko a sallah ko ba a sallah ba. Idan har mutum zai yi ado a cikin lamarinsa na yau da gobe, ba zai so ya fito haka ba tsari wato a sallah min babu aula. Shi yasa wancan hadisi, fa inna Allah haqqo an yuzayyana lahu, Allah shi yafi cancantar ai masa ado. Saboda haka wannan shine abinda wannan hadisi ya kunsa. Za mu dakata a nan duba da lokaci, sai kuma majalisi na gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai. Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure. Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.